Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Kiri. Tawagar cinikayyar kasar Japan da ta tarayyar Turai sun gana da takwarorinsu ta Amurka a yi Asabar a wani kokarin kawar da yakin cinikayya akan niyyar shugaban Amurka Donald Trump na dora kuɗin fito akan tamah da farin ƙarfi. A ganawar tasu wakilin Amurka Robert Lighthizer da kwamishinan cinikayya ta tarayyar Turai Cecilia Malmstrom da takwarorinsu na kasar China Hiroshige Seiko sun tattauna akan yadda bangarorin za su yi wa juna adalci a huskar kasuwanci. Tarayyar Turai ta faɗa a wata sanarwa cewa ita da Japan suna da matukar damuwa akan wannan kuɗin fito na Amurka. Manyan ƙasashen masu tasiri kuma manyan abokan kasuwancin Amurka sun buƙaci a fidda su daga cikin wannan kuɗin fito. Jim kaɗan bayan tattaunawar, Malmstrom ta ɗora akan shafinta na Twitter cewa babu alama ko Amurka za ta fidda su a cikin batun harajin. Don haka tattaunawar za ta ci gaba a mako mai zuwa. Shi ko sai ko mai wakiltar Japan ya faɗa a wani taron manema labarai bayan taron da suka yi. Ya ce ya yi tsayin daka kuma ya bayyana matsayinsa na cewa wannan batu abin takaici ne. Ya kuma ce wannan abu zai mummunan tasiri akan baki ɗayan tsarin hulɗan kasuwanci a duniya. A wani gefe kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa zai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Wuni guda bayan amincewar bazata da yi na ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda ya bashi gayyata su tattauna akan shirin makaman nukiliya na Pyongyang ɗin. Trump ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa Koriya ta Arewa ba ta yi gwajin makaman masu linzami ba tun ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Kuma ta yi alkawarin ba za ta sake yin wani gwajin ba a wata ganawa da suka yi. Ya ce yana kirin zaton za ta ci gaba da cika wannan alkawari nata. Sai dai nan da nan ba a gane ganawar da shugaban ke nufi ba, ko wanda suke shirin yi ne ko kuma wani da suka yi a baya. Trump ya ce ya yi magana da shugabannin China da Japan da safiyar jiya Asabar akan amincewar amsa gayyata na Kim da ya yi masa. Kuma sun ba da goyon bayansu ga wannan mataki na diplomasiya. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shi da shugaban China Xi Jinping sun yi hira mai tsawo akan ganawarsu da Kim Jong-un na ƙasa Koriya ta Arewa. Ya ce shugaba Jin ya nuna farin cikinsa cewa Amurka za ta gyara wannan lamari ta hanyar diplomasiya ba ta amfani da ƙarfi ba. Rundunar gwamnatin Siriya sun kwace kaso mai yawa a gabashin Ghouta, wani bangare na Damascus da ke hannun rundunar 'yan tawaye. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama da ke Birtaniya mai sa ido a kan yaƙin Siriya ta Syrian Observatory ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojin gwamnatin Siriya sun kwace garin Misraba mai tazarar kilomita 10 daga gabashin Damascus. Rahotanni sun saba wa juna, amma dai lallai wannan lamari zai raba Ghouta gida uku masu zaman kansu, hakan kuma zai rage ƙarfin 'yan tawaye a wurin. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya kai mummunan hare-hare babu ƙaƙƙautawa a kan gabashin Ghouta a cikin 'yan makonnin nan, a ƙoƙari da yake yi na matsin lamba ga 'yan tawaye su ajiye makamansu su bar wurin domin kwashe mutane daga wannan yankin. A ranar Juma'a, talabijin ƙasar Siriya ya nuno hoton bidiyo na mutane 13 masu dogon game cewa su ne mayakan 'yan tawaye na farko da suka fara ajiye makamansu kuma suka bar wurin da sarransu. Hoton bidiyon ya nuna mutanen suna shiga motar bas da ke ɗauke da sojojin Rasha. Rasha da take taimakawa Assad tana kwashe masu yaƙi da gwamnatinsa da suka ajiye makamai a Ghouta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da yake rangadi a Afirka ya soke wasu taruka da zai halarci a jiya Asabar saboda ya samu ya huta bayan harkoki da suka yi yawa a gabansa, a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Mai magana da yawun sakataren da suke rangadi tare da shi a Afirka, Steve Goldstein, ya ce Tillerson ba shi da lafiya saboda wasu muhimman harkoki da ya yi wanda suka hada da batu na Koriya ta Arewa, lamarin da ya kai shi ga soke taruka a jiya a Kenya. Steve ya ce za a ci gaba da taruka ba tare da sakataren ba, amma dai Tillerson zai fara aiki a yau Lahadi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin shirinmu na baya da so gabata, mun ce muku za mu yi waiwaye domin duba batun shin waiwa ke da hurumin tsayar da ranar zabe ne ko kuma lokacin zabe, wato tsakanin hukumar zabe da majalisar dokokin kasa a Najeriya. Wannan batu har ya fara haifar da yamadidi cikin majalisar dokokin kasar, domin ko har wasu sun yi tunga akan wannan batu haka ma a cikin al'umma. To dama mun ce za mu duba wannan batu domin ba a cimma matsaya ba a tsakanin hukumar zabe da majalisun kasar guda biyu akan wannan batu. Karan kuma sai ga hukumar zaben ta ce ita ba wannan zaben ba har na shekaru masu zuwa wanda hukumar za ta gudanar sama da shekaru 30 ta ma shirya lokaci ko kuma ranar da za a gudanar da waɗannan zabukan. Wannan yasa wakilar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta tattauna da wani masani harkokin shari'a akan wannan batu, wato barista mai nasara Ibrahim Umar. Kuma a Madinan ta fara tambayan sa ne shin a cikin dokar kasa ina ne hurumin majalisar dokokin kasa ya fara game da shirye zabe, ina kuma na hukumar zabe ya tsaya?
To alhamdulillah, akan wannan hurumi da ta kafa hukumar zabe, ita majalisar da kanta ta ba da hurumi na cewa a dokar zabe ta Najeriya cewa hukumar zabe ta kasa, abinda ake kira INEC, ita ce ke da hurumin shirya tsare-tsaren zabe wanda za a yi a jamhuriyar Najeriya. Zabe da ya kama daga shugaban kasa zuwa zabe ɗan majalisar tarayya, gwamna da mukarraban shi, wannan hurumi shine ta bada akan wannan hukuma ta zabe. To akan haka ne shugaban hukumar zabe ya zauna da hukumar shi, ya fito da bayani na jadawalin bayanin yanda zai yi zabe na shekara ta 2019, a inda ya ce zai fara da zaben shugaban kasa, sai 'yan majalisar tarayya, sai gwamna, sai 'yan majalisar dokoki na jiha. Ya fito da wannan tsari shine kuma bai yi ma 'yan majalisa daɗi ba. To dama ku shirya zabe, daidai take da dama shirya ranar zabe, karfe nawa za a yi zabe, suwa za su yi zaɓe, waɗanne irin tsarin zaɓe za a yi, za a yi amfani da na'urar zamani ne ko za a yi amfani da hannu ne ko za a yi amfani da kwakwalwa, duk waɗannan abubuwa hurumi ne aka bada mai ƙarfi ga ita hukumar zaɓe. Kuma akan haka ne suka fidda wannan jadawalin shirye-shiryen zaɓe, wanda kuma haka aka saba yi tun shekaru da suka wuce. Akan haka ne ma har kwanan nan ma sun sake fidda bayanin yanda za a yi zaɓe daga nan har zuwa shekara 36 da za su zo nan gaba. Ba wani abu bane sabo, iyaka tsari ne suka shirya cewa a watan Fabrairu na shekarar zabe, sati na biyu ne ko na uku na watan Fabrairu, za a yi zabe na shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya. Sannan kuma sati na farko na watan Maris na shekarar zabe, shi kuma za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar shi. Haka ne suka shirya abun, wanda ko ke kika dauki alkalami kika yi ta lissafi, zaki iya shirya tsarin yanda za a yi zabe koda na shekara 100 ma mai zuwa ne. To amma duk da haka abubuwa na tafiya, shi abu na gina doka ko abu na tsare-tsaren ci gaban kasa suna tafiya kamar mutum ne a kowane lokaci kowace rana kowace shekara yakan kara girma da basira da bunƙasa sassan jikin shi to saboda haka abubuwa na iya tasowa da zasu wajabta dole a canza wannan alƙalumma da maku kuma zabe ta fidda nan da shekara 36
anya wannan ba rikici hukumar zabe ke kokarin haddasa ma kasa ba ba riga an warware jadawalin zaben da suka fitar na shekara 2019 ba majalisa na cewa ta yi mata gyara hukumar zabe na cewa bata yadda da gyarar ba ba warware wannan ba sai kuma a kawo na wasu shekaru nan gaba
a'a wannan hurumi ne daidai hukumar zabe na da wannan hurumi din domin ban ga wani abu na sabani ba a nan wurin hukumar zabe ita ke da wannan dama ita ke da wannan shiri iyaka dai abinda zamu iya cewa shine shi shugaban hukumar zaben wanda tabbas yake da shi zai kai shekara 36 akan kujera sabon shugaban hukumar zabe zai zo sabon tsare-tsare za su zo kamar alal misali duk zaben da ake a baya ba ai amfani da na'ura ta kwakwalwa ba saboda dokar hukumar zabe bata bada wannan dama ba amma ƴan majalisar tarayya a kaifin hankalin su da tunanin su sun ce yanzu hukumar zabe na iya ta amfani da wannan na'urori na zamani domin a gudanar da zabe ma'ana za a iya ayi zabe ma ba dole sai da katin zabe ba ba kuma dole ma kila sai da akwatin zabe ba wannan duka ta bada dama ayi kuma hukumar zabe din ita ke da hurumin yanda za ta fito da wannan abu
to idan haka ne me yasa hukumar zabe ke ja inja da majalisa akan gyara da suka yi na wannan doka
a majalisa ce ke ja da hukumar zabe domin hurumi an riga an bada shi ga hukumar zabe majalisa ce yanzu take cewa a'a abinda hukumar zabe ta yi bai yi mana daidai ba mu muna so a fara yin namu zabe ne sai a kai zaben shugaban kasa daga karshe wanda idan kika lura da yanda wasu ka shirye wannan din abin kan shi akwai rikitarwa domin za a yi zabe nasu sannan zabe na biyu sai a yi zabe na gwamnati sannan zabe na uku sai a zabe ƴan majalisa sannan zabe na hudu a yi zaben shugaban kasa maimakon a gama da hurumin tarayya tukunna kamin a zo hurumin jiha wanda shine hukumar zabe din ta shirya abu ne wanda yake kuma ya kawo musu cece kuce a tsakanin ƴan majalisar ma wasu sun nuna Allah wadai da wannan tsarin wasu kuma sun nuna ma a'a ba haka ba duka dai abu ne wanda yake takaddama ce wanda take ina kyauta zaton za ta dade bata kare ba me yawa sai ai kila waɗansu waɗanda suke da haƙi akan wannan magana ma'ana kamar masu jeho qura'a ko kuma kungiyoyin masu sa ido a harkokin zabe ko kuma ita ma hukumar zaben ko kuma ita majalisar tarayya ɗayan su na da hurumi da zai je kotu akwai sashi na 213 zuwa 284 wanda ke da hurumi ga kotu ita ta yi fashin baki ta yi bayanin cewa wani ne ke da gaskiya a wannan takaddama
saboda haka hukumar zabe na iya zuwa kotu kenan
hukumar zabe na da hurumin da za ta je kotu dan kasa ma yana da hurumin da zai je wanda kawai yanzu a tsarin yanda take wanda zai iya zuwa shi ma yana da hurumi wato dan takara amma tunda yanzu ba a fidda dan takara ba jami'u ba su yi zaben ciro ba to babu wani dan takara babu ma dan takara ballantana a ce zai iya amma a matsayi na dan kasa mai zabe zan iya cewa ina zuwa kotu taimakon fashin baki don wannan takaddama na rikirkitar da kwakwalwata kungiyoyin sa ido na harkokin zabe ko harkokin majalisa ko ita ma majalisar kanta ko kuma hukumar zaben duka wannan za su iya zuwa su shiga cewa kotu ta yi fashin baki ta yi abin zabe na biyu kuma shine kamar yanda shi shugaban hukumar zaben yake cewa shi ya tsaya akan abin da ya shirya haka zai ci gaba to daga nan in ya ci gaba sai majalisa ita ce za ta kai kotu me yasa ba a yi biyayya ga umurnin da muka yi ba shi kuma daga nan yayi bayanin cewa ai nike da halasci na shirye wannan abu kamar yanda dokar kundin zabe ta bani dama in shirya
to yanzu in hukumar zabe ta je kotu ta ba ta dama na ci gaba da wannan jadawali kamar yadda ta ayyana shi dole ne majalisar dokokin kasa ta bi wannan dokar
ai majalisar dokoki ba ta da wani zabi saboda majalisar dokoki na daya ba ta shiga a kungiyance a matsayin mai zabe majalisar dokoki kuma ba jam'iyyar siyasa bace majalisar dokoki kuma a lokacin ma da za a yi wannan kusan sun gama zaman majalisa domin ƴan watanni kamin lokacin ya kare akan yi jawabi na ƙarshe na zaman majalisa sai a jira kuma wadda sababbin waɗanda za a zaba su zo su zaba ma kansu shugabanni a fara shedarar zaman majalisa sabuwa daga nan wurin to saboda haka abu ne wanda yake za su iya yi a yanzu ko su je kotu ko kuma duk abin da za su iya yi to amma idan har an ci gaba a yanda shi ita hukumar zabe ta shirya aka kai ga ranar zabe to abu ne wanda yake maganar majalisa amma a lokacin nan bata taso ba don me yayiwa lokacin nan an gama zaman majalisa kowa yana kokari da hankoran yaya zan komo kujera ta ko kuma yaya zan samu kujera mafi girma akan wannan wanda nake so a harkokin zaben Najeriya
to wannan fitar da wata sabuwar jadawali da za ta nuna wai har ranakun da za a yi zabubbuka hannun da shekaru 36 da hukumar zabe ta fitar din nan ai kaman ba ta da ma wani amfani kenan a yanzu ko tunda dai kamar yadda kai bayani majalisa za ta zo wasu za su tafi wasu sabobbi za su zo in aka zo kuma aka nemi canza dokar fa
eh suna da hurumi da za su yi wannan ko wannan ma takaddama da ake yi ta wannan suna da hurumi wannan ba su da hurumi tsakanin majalisar ƙasa da ita hukumar zabe majalisar ƙasa inda tana so ta yi gyaran yanda ya kamata iyaka kundin zaben za ta dauko ta yi gyara cewa shirye-shiryen zabe kada ya kunshi sanya ranaku da za a yi kowane zabe in ta zo ta yi wannan gyara aka kai in shugaban ƙasa ya ga dama ya sa hannu ya amince ta zama doka in yake sa hannu kuma ta ke zama doka suna iya da damar da za su iya sake dawo da ita su sake buga muhawara in sun samu rinjaye kuma ta zama doka to amma wannan ba wani abu bane ba domin ana tafiya dokoki na canzawa mutane da suke zuwa majalisa suna canzawa shugabancin hukumar zabe ma yana canzawa kuma alƙaluma da yanda siyasa harkokin zabe ta duniya take tafiya tana canzawa ban tsammanin in an fidda abu yanzu nan da shekara 36 a ce shikenan tunda nan da shekara 36 a sabon tsare-tsaren zaben da ake yi ma wanda za a haifa kila zai cancanci ya fito ya yi takara kila ko ba shugaban kasa ba dan majalisar tarayya a lokacin nan to kin ga wannan canje-canjen lokaci da zai taho da ƙare-ƙaren ilimi da bayyana kimiyya da fasaha da bunƙasarta duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ba abu ne da ni na wani ayi tsalle ayi murna ba dan an shirya abun shekara 36 yana da kyau mutum yayi tsare-tsare dan gaba ba sai lokaci ya zo ya lokaci ya kure mishi ba to amma duk da haka shekara 36 ban tsammanin hukumar zaben ko kuma dokar zaben za ta ci gaba da zama ba ta samu canje-canje gagarumai waɗanda za su canza wannan tsarin ba
to daga fitowa nan zabe a tarayyar Najeriya sai kuma shi kansa zaben amma wannan karan a kasar Saliyo a ranar Laraba da ta gabata ne dai ƴan kasar suka yi da fifi wurin jefa kuri'a sai dai har zuwa ranar Asabar da dare da ake hada wannan shirin ba fidda takamaiman sakamakon zabe ba abokin aikin mu na sashen turanci Peter Cloti yanzu haka yana kasar ta Saliyo domin sa ido a wannan zabe kuma ya tattauna da wata shugaban kungiyar sa ido a wannan zabe na kasar Saliyo ita dai Michelle Samba ƴar Saliyo ce kuma sun tattauna da Peter akan wasu batutuwa masu muhimmanci game da wannan zaben inda Peter ya fara tambayanta hasashen kungiyar tasu game da wannan zabe
from the projections we got in the field from our 506 systematic sampling we know that a runoff is inevitable and we have the data secured within I mean as if we have said to the public that once
sakamakon hasashen da kungiyar mu ta yi tare da samun bayanai da ya kai har 506 iri daban-daban ba makawa sai an sake gudanar da zabe zagaye na biyu saboda ba wani dan takarar shugaban kasar da zai iya samun kuri'un da ake bukata wato kashi 55 cikin 100 wanda zai sa a bayyana wannan dan takara a matsayin wanda ya lashe zaben don haka za mu sa wannan bayanin a kafofin yada labarai domin jama'a su samu har kar ya zama musu da bazata
amma Rufita ta tambaye ta ko tana da kwarin gwiwa akan yadda hukumar zaben kasar ta gudanar da wannan zaben
It might interest you to know that National Elections Watch has unhindered access to all data related to the elections and so we can file on behalf of the citizens of Sierra Leone.
Na san za kai mamaki sanin cewa wannan kungiyar mu mai sa ido akan wannan zaben tana da dukkan daukacin bayanai dake da nasaba da wannan zabe daga shirya shi zuwa gudanar da shi. Don haka ba wani abin da yake boye wanda hukumar zabe ta sani ko take da shi wanda ba mu sani ba ko kuma ba mu da shi. Ba wani abu da aka gudanar wanda ba mu sani ba shi yasa kaga muke fadin batutuwa gaba gadi game da wannan zaben
haka ma Peter ya ce mata wanta bacci za ta baiwa ƴan kasar ta Saliyo cewa duk sakamakon da aka fito da shi ingantacce ne
Sierra Leoneans, I continue to talk to you that we all tried as best as possible to have trust in the Electoral Commission, to have trust in the information that's going about, and more importantly, to have trust in national
elections. Yan kasa su da kansu sun san mun yi iya bakin kokarin mu domin ganin an gudanar da wannan zaben cikin adalci tun daga farkon su kawo yanzu. Shi yasa muka tabbatar kusan duk abin da muka faɗa suna amincewa da shi, kuma ganin suna yarda da magana mu yasa ba za mu yi ƙasa gwiwa ba. Muke bin zaben sau da kafa domin mu ba wai batun canjin shugaban kasa ce a gaban mu ba a'a fatanmu shine a gama zabe lami lafiya tare da bunƙasa zaman lafiya da muke da ita tun farko.
Kuma anan shirin zai diga aya a madadin wakiliyar tamu ta Abuja Majalisar Dauda da bakon nata da abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Kuloti da yanzu haka yake kasar Saliyo sai Chubahiro Jiodone da Julie Gresham da suka daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga matsalar rashin kwanciyar hankali, yanzu aka wata matsalar da ke addabar wasu kasashe masu tasowa wajen kawo fitina. Ita ce fata yadda ake amfani da kafofin sada zumunta na social media ba tare da ka'ida ba. Yanzu haka dai shafukan sada zumunta na social media na ko taka muhimmin rawa wajen samun labarai ko idan sako da ma hada abota. Wasu lokutan ma hada aure a tsakanin al'umma. Domin kama daga kafofi irin su Facebook, Twitter, Badun, Instagram, Google Plus kai har zuwa WhatsApp, kamar kawo labarai cikin sauki. Baya ko ga hada zumunci. To sai dai yayin da aka ci gaba akan amfani da waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a kasashe masu tasowa da alamun ko ba haka labarin yake ba. Haka nan ma kuma masana halayyar dan adam na Amurka sun gano cewa shafukan sada zumunta irin su Twitter da Facebook da Pinterest na ku haddasa mutane da yawa jin kareci. Rahoton ya gano cewa sama da sawoyi biyu da mutane ke suna amfani da shafukan sada zumunta a rana yana kwaninka da biyan sanya mutum kebe kansa daga jama'a. Rahoton dai ya amana cewa irin yadda ma mutane ke baje kolin hotunan su a shafukan sada zumuntar na yadda rayuwarsu ke yana sa wasu da basu da irin wannan tagomashi jin kyashi da kuma hasada. Hailayo, binciken ya yi dubi ne ga waɗanda ma suke amfani da shafukan Instagram da Snapchat da kuma Tumblr. To sai dai ko kamar yadda na faɗa tun farko, a inda aka ci gaba ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace, yayin da kuwa kasashe irin Najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba. Architect Sadatu Aminu Barkindo, malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Adamawa State Polytechnic, ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha, wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada ƙarya ko kuma tada husuma.
A gaskiya yana da illa sosai, saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa. Ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba. Ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada, ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da za fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din. Yanda ake yadawan in dai ba na gaskiya bane, gaskiya yana kawo illa dewa, yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu.
Shi ko Malam Muhammad Lawal Danladi yace shi yayi mamaki ne ma ne yadda wasu suka amfani da hotunan su lokacin da bom ya tashi a masallacin da suke, ta wajen nuna hotunan a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba. Yace wannan abun ya bashi mamaki matuka.
Social media abu ne sabo da hanyar sada sako ga al'umma gabakida, yana da kuma alheri mai dumin yawa, amma gaskiya sharace-sharacen shi yafi yawa saboda kare-kare da ake sawa a ciki ko mutane su yadda su dauka cewa gaskiya ne. Yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita, don haka yana haifar da fitinu da yawa, yana haifar da tashin hankali da yawa. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai ran da nake kwance sai na bude Facebook dina, kawai sai naga ana faɗa a Mambila. Amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta, sai ya sa ya ce gashi an kashe Fulani a Mambila, kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu. Kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fadarin aifarwa.
To kamar a cikin waɗannan kafofi kamar waɗanne ne suka fi illa wannan kafofi na sada zumunta?
Wanda ya fi illa shi ne wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon, kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon, yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su, to nan ne ma za ka dan samu sauki a cikin al'amuran, domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Don ana turo sakonni wanda ba su da ma'ana a dini, ba su da ma'ana a zamantakewar al'umma, ba su da ma'ana a koda harkan kiwon lafiya ne. So da yawa za ka gani a WhatsApp din nan dai an turo ma abun tashin hankali wanda ba gaskiya bane fa bai faru ba za a ce ma a wuri kaza wuri kaza wuri kaza musulmai kaza 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 an yi musu illa ko kuma kristoci kaza kaza an yi musu illa kawai sai ka dauki kiyaya ka dora musu kuma wata kila abubuwan nan ba haka bane
batun sanin ido kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta na zamani a Najeriya al'amari ne dake da saurin tada jijir wuya saboda yadda aka samu sabanin fahimta a kansa ƴan ƙasa da dama na ganin sanin ido kan shafukan na sada zumunta tamkar wani yunkuri ne na danne haƙin da kundin tsarin mulki ya ba su na fadin albarkacin baki yayin da masu son a kaide yadda ake amfani da shafukan ke cewa barin su cika ransu ba babbaka zai ko iya haifar da gagarumin illa ga kasar idan ma za a yi tunawa ko a watan Disamban shekarar 2015 lokacin da majalisar dattawan kasar ta sauta kawo doka da za ta sanya ido kan masu amfani da shafukan an ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutuka da kuma su ƴan majalisar kuma da a ce an zartar da kudurin dokar da ya bayar da dama an kuma daure masu mu'amala da shafukan sada zumunta da suka yi wa wani kazafi na tsawon shekaru biyu a gidan yari to koya masana ke makan lambatun sa idon a yanzu Mr. Tom Garba mawallafin jaridar yanar gizo ta tgnews.com na ma ganin fa akwai abin dubawa
me da yanar gizo wata guri ne na fadace fadace zage zage a wanda yau a Najeriya na kokarin ma a ce an kawo ita shine ake cewa hate speech wato ana kokarin a sabo ko a zakulo yanda za a yi ai a dakatar ko a rage da yanda ake bata jama'a ko bata gwamnati ko bata gari ko kuma bata wani mutane dai saboda ta samu wani irin ai amfani da matasa su ta yaya ta wadansu abubuwa wanda suke so su biya muradin kansu wannan abu zai zama wato mana babban matsala idan ba mun magance ta ba kuma hanyoyi da dama da mu dauka magance wannan abu shine ina ganin na farko dai a dauko turba na wires ma matasa kai ga amfani da wannan abu sannan kuma a dauko turba wanda za a ga cewa dai a san yaya za a yi ana yau dauko hanyar rage amfani da wadansu harkoki ko kuma wadansu maganganu wanda zai iya kawo fusuma ko kuma iya hasada wadansu abubuwa a kasar nan abin da yake faruwa a Najeriya kwanan nan zamu iya fahimta da cewa kamar abubuwan da suka faru na kashe-kashen nan ba wai cewa ka faɗi ra'ayinka ba bake gone amma yanda zaka faɗi ta kuma a wani yanayi zaka faɗi ta shine yake dan ƙara wadansu problems din so kaga matasan mu a yau sun dauki wannan dama suna faɗan abin da ya kamata kar a faɗa a lokacin da bai kamata ba shi aiki ko kuma na sanin abin da ya kamata shine ka faɗi abin da ya kamata jama'a za su fahimta kuma ya dauki hankalin jama'a ba wai kawai ka taso farab kawai ka dauki hotuna ko kuma ka kai ta bayanai yanda kaga dama yanda kake kuma kake son ta tayi bai to wannan yana kawo wani cikas a rayuwarmu so ni kira da nake son matasa shine su fara ka mu yi abin da zai taimaka kasarmu mu gina kasarmu mai amfani da wannan yanan gizo
kuma da menene dai in yi magana dai kan cewa in zaka fadi fadi gaskiya domin komai taka ja maka kabiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ci yan mutu mana dadi amma fa mu barge na da min mugunta
mu gargadi mai gina da min
mugunta kuma shi mai gina da min mugunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin yana gina da min mugunta
mu gargadi mai gina da min
mugunta kuma ga na ka aiki daidai ka bar shi kanu fowa ne can kana bi dar ka ba ta man shi wannan ne gina da min mugunta
mo gargadi mai gina da min mugunta
ko wa shirya abu nai daidai inda yayi shi domin Allah kai ko kan zo ka kushe mai wan
nan ne gina ramin mugunta
ko gargadi mai gina ramin mugunta
sarkin da yayi mu ma yayi huru
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya